Choix Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Niger, suna iya kama mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad da Lol da Niya FM da ke birnin kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 gobiyar a Ghana. Ana iya kama mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman bako ne ya kullo muku a wannan shiri na musamman a wannan hantsi, wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin kuryar Amurka dake birnin Yamai. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa sojojin tarayyar Najeriya na cigaba da dukudin rubuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP a dajin Sambisa. A jamhuriyar Niger kuwa makiyaya Fulani ne na yankin da magaram suna damuwar su game da halin da makiyaya Fulani na tarayyar Najeriya suka samu kawuna su a ciki a kudancin kasar. Muna tafi da kai daga cikin sababbin shirye-shiryen da sashen Hausa na muryar Amurka kullo da shi na sunayen kasa da hukuma, sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amman duka wannan zai zo muku ne bayan na mai da kan Washington DC domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa kungiyar NATO Amurika da tallafawa ƴan ta'adda sakamakon mutuwar wasu Turkawa 13 da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiya ta dora akan mayakan Kurdawa abin dariya ne. Ku Amurka kun ce ba ka goyon bayan ƴan ta'adda, alhali kuna tare da su kuma kuna bayan su, a cewar Erdogan jiya Litinin a cikin jawabinsa game goya bayansa da ya ce ƴan ta'adda yana nufin jam'iyyar ma'aikatan Kurdistan ko PKK, wacce ta kwashe shekaru gwammai tana tayar da kayar baya a kudu maso gabashin Turkiyya. Erdogan ya yi wannan magana kwana ɗaya bayan da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan aka tabbatar da rahoton mutuwar fararen hular Turkawa a hannun MPKK, mun yi Allah wadai da wannan matakin da kakkausan murya. Amurka da tarayyar Turai da Turkiya na ɗaukar PKK a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Jiya Litinin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London, lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwanan a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Ranar Juma'a, mai bada shawara kan harkokin tsaro na Fadar White House Jake Sullivan ya bada wata sanarwa cewa yayin da Biden ke mutunta aikin WHO da masanan da ke mata aiki, shugaban ya nuna damuwa matuƙa game da abin da tawagar binciken COVID-19 ta fara samowa, kuma yana da tambayoyi game da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen ganowa. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararren shugaba Aung San Suu Kyi har zuwa ranar Laraba. Jiya Litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen. A Mandalay, sojojin sun yi amfani da harsasan roba da watsa ruwan zafi wajen fasa zanga-zangar a gaban bankin tattalin arzikin Myanmar. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa wasu mutane kalilan sun ji rauni. Kafofin yaɗa labarai sun rawaito cewa a Yangon, birni mafi yawan jama'a a ƙasar, masu zanga-zanga kaɗan ne suka taru a jiya Litinin saboda dalilan da suka haɗa da kasancewar motocin soja akan titunan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya Litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa, matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa. kamfanin AstraZeneca da ke Korea ta Kudu da kuma cibiyar Serum ta India ne suka samar da alluran. Wa'anda WHO ta ce suna da kyau ga duk mutanen da suka wuce shekaru 18. Kungiyar Lafiya ta Duniya ta kwashe kasa da wata guda kafin ta tantance bayanai kan ingancin da amincin magungunan kafin ta bada izinin amfanin gaggawa da su. Kungiyar Lafiya ta Duniya yanzu ta rarraba alluran ta hanyar amfani da tsarin COVAX ke samarwa zuwa kasashe masu matsakaici da masu karamin karfi. Amincewar ta kuma bayar wa kasashe damar hanzarta yin dokokin cikin gida don shigowa da gudanar da alluran.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai taskar rahoton da muke dauke da su a halin yanzu, inda zamu soma da tarihin Najeriya. A tarihin ta Najeriya, sojojin kasar ne ke ci gaba da lugudin wuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP a dajin Sanfisa, tare da kuɓutar da mata da yara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Rahotannin da ke fitowa daga dajin Sanbisa na nuna cewa yanzu haka dakarun Najeriya na canna ta ruwan wuta akan mayakan Boko Haram da ISWAP. Dakarun sashi na daya na rundunar Operation Lafiya Dole da suka haɗa da Brigade 21 da Brigade 26 tare da haɗin gwiwar sojojin kawancen kasashen tafkin Chadi na canna kala kutsawa can cikin dajin na Sanbisa. Wata majalisar tsaro ta shaida mana cewa sojojin sun samu nasarar rugurguza sansanonin mayakan Boko Haram a garin Bello, Koce, Lawanci, Alfa, Bula Hassan da Alfa Cross da kuma sauran garuruwa da ke kusa da wannan yanki. Ko da yake rahotanni na nuna cewa dakarun sun fuskanci jirjiya daga ƴan ta'addan a karan farko, wadanda suka bubbina abubuwan fashewa akan hanyar da sojin ke kutsawa. Amma duk da haka mayakan sun rugurguza sansanonin na ƴan ta'adda tare da halaka da dama daga cikinsu, da kuma kwato motocin yaki da sauran kayayyaki. Sojojin kazalika sun kubutar da mata da ƙananan yara. Tosai dai kuma soja ɗaya ya rasa ransa, kalin wasu hudu kuma sun samu raunuka, amma a halin yanzu suna samun sauki a wani asibitin sojoji da ke birnin Maiduguri. Masana tsaro irin su Major Bashir Shaibu Garma mai ritaya na cewar wannan labari ne mai faranta rai.
Wato wannan labari ne wanda zai faranta mu mutane rai, especially mu irin mu, yadda mutane suka sa rai a kansu, za su kokarta, za su yi abin riki. Shin shi da sun fito da kokarin da su wayannan shugabannin ne na zamani da muna na wurin abun da ake kira flexibility din su, yadda ma komandoji na kasa su yi amfani su tafiyar da abin yadda suka ga abin yake a cikin filin daga.
Idan muka duba batun da shi shugaban kwamitin soji a majalisar dattawan Najeriya sai tarin da muke yi cewa idan irin wannan hoɓɓasa ya dore, shi yana da yakinin kafin ma faɗuwar damuna za a iya kawo ƙarshen wannan yakin mutane su koma garuruwansu a samu a yi noma. Kai ma kana da yakinin cewar idan irin wannan harare ya ɗore, kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu a gaba ɗaya?
Wani daga ciki gaskiya ne abin da shi sanatar kwamitin chairman ya faɗi, gaskiya ɗin ne zai yiwu kafin faɗuwar damina za a iya cin galaba abin da domin a yi ƙoƙari a gama shi kafin ganye itatuwa su fara ganyaye kuma daji ya sake tofowa mutane da sauran raguwar su fito suna abinan. So abu ake kira sustainability.
Yanzu dai abin jira gani shi ne irin tasirin da wannan harhare da sojin ke yi zai yi domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yanki. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin makiyaya Fulani na yankin da Magaram suka nuna damuwarsu game da halin da makiyaya Fulani na tarayyar Najeriya suka samu kawunansu a ciki a kudancin ƙasar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abare daga birnin Zandar.
Wannan lamari dai bai yi wa sarakunan gargajiya daɗi ba, kamar yadda Hadi Gurgudu sarkin Fulanin jihar da Magaram ya bayyana.
Jemin dan uwanka ya yi kama da wuta sawa na kallaka, wasu haka ma suka fada. To wannan abu lalle yana ci mu mutuwa a ƙwarya sosai, dan saboda kin san Nigeria da Niger duk guda miki, inda mana ta yi duk Allahin rabin makiyaya na Nigeria saboda noma da ake sukan hayo su zo su nan zone pastoral, kuma an anso makala kuma sukan komawa Nigeria, kuma da namun hallo ake gamuwa ana komawa. To kin ga duk abin da zai taba Nigeria in ya taba makiyaya yakan taba mu to wannan abu kuma yana ba mu tsoro sosai saboda kin ji yanzu dai ana cewa ma akwai inda ake cewa gaba ɗaya ma a hana kiwon Nigeria to kin ga wannan abin zai bada babban matsala yanzu haka da nake miki zance muna da mutane muna da makiyaya a can wanda irin wannan al'amuran sun lulutsa su
Ƙungiyoyin makiyaya na Niger da Nigeria na da hulɗa mai ƙarfi abin da yasa a cewar Abdulrazak Sani shugaban gungun ƙungiyoyin makiyaya na Kafan a nan Niger bai yi musu dadi ba
ko da cikin watan Agusta mun tattara sarakunan mu da magabata namu na Bariki mun ziyarci dukkan ƙungiyoyin makiyaya na jihar Ayawa mun sadu da su a Gumel a gaban mai martaba sarkin Gumel tare da sarakunan mu na makiyaya abin da ya taba makiyaya na Nigeria ya taba makiyaya Niger abin da ya taba makiyaya Niger ya taba makiyaya na Nigeria
shugaban na Kafan ya kara da cewa dukkan inda matsalar take shine rashin aiki da dokoki na kiwo
su cin ba ma ne batari bane tunda akwai dokoki na kasa da kasa wanda suka bada damar ayi zirga-zirga ko kuma a mace ayi kiwo a Afirka ta yamma to rishin bin dokokin wannan ne kawai tamar
gani irin matsalolin da ke faruwa a wasu kasashe makota tuni sarakan gargajiya suka fara daukan matakai
zirganiya tsakankanin mu da mu da su babu wanda ya isa ya hana ba ma iya ba saboda kungiya muke na CDAO yanzu duk Allahirin inda harɗawan mu suke mun ba su galgadin cewa su yi hankali saboda daga can wanda aka matsawa aka koro wallahi akwai wanda suke shigowa suna so ma su zo nan su zamna annan saboda sun san akwai kwanciyar hankali irin wannan shine yanzu muke daukar matakai sosai saboda wanda zai shigo mu san wane ne ya shigo
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger da taimako option muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari ne dauke da shirin farko daga jadawalin sabbin shirye-shiryen da muryar Amurka sashen Hausa ke gabatar muku mai suna ɗan ƙasa da hukuma
ɗan ƙasa da hukuma
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa shagarar kyauta ta al'umma
Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin sabon shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
a dauki jama'a aiki ba za a dauki mai na kasa ba sai a ce ai barace daidai da kai kuma mu yi barar a ce mana mun bata kasa yau muna ji muna gani a kasan nan ana ba wa mutane bashi a kasan nan tun daga naira 100 har miliyan 100 an ana mu kuma sana'a ba fun mu iyawa akai ba haba jama'a ya kuce so in ba a san mu a kasan nan a ba mu bukata sai mu koma can da zama
man fetur ana sayar da shi naira 97 ne da 5 ya zo ya kara masa farashi ya sake kara masa farashi ya sake kara masa farashi
kunge kwadugo ku yi kokari amma ku kara kokari akan kokari ku ga wa janar Muhammadu Buhari ya maida mannan 200 mu ƴan Najeriya mun riga mun saba da wuya da dadi muna shan takore yoshi da gaske nake wallahi talla har cikin zuciyata a maida mannan 200 ni hakan zan fi jin dadi wallahi saboda ya kade zo sun riga sun saba da mu
mun je gona muna cikin aiki saboda su da yayyanka mutanen mu muna halin haula muna neman taimako aka muna gauga dan suna kone mana shinkafa muna so a turo mun jama'an tsaro
wallahi wanda dai aikin tsan da ya gama da shi da dosbin da dai to babu abin da aka wanda kai
a biya mu haƙin mu mu koma ga aiki saboda ainihin talakawa
masu saurare kamar yadda kuka fara ji wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma an kirkido shi ne hususan domin ƴan ƙasa su samu zarafin bayyana matsalolin da ke tauye haƙƙi da ƴancin su na ƴan ƙasa wadanda dokokin ƙasa suka yi tanadin cewa wajibi ne ga gwamnati da hukumominta su samar da su da nufin inganta rayuwar ƴan ƙasa din kazalika wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma zai rinka ba da dama ga gwamnati da hukumominta game da waɗannan batutuwa na haƙƙin ƴan ƙasa da ke rataye a wuyan mahukunta
dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karɓan hanci duka ba wannan a cikin yanci kwaɗayi ke ta da wulaƙanci
madalla masu saurare kare lafiya da dukiyar ƴan ƙasa da kula da haƙƙoƙin ma'aikata a yayin da suke kujerar aiki ko bayan ritaya kula da ƴanci da walwalar al'umma na daga cikin muhimman haƙƙoƙin ƴan ƙasa da ke wuyan hukuma a kowane salon mulki
alhamdulillah na gama aiki lafiya lau na zanna wata 1 wata 2 har wata 18 zuwa 19 sannan ai kira ni aka ce min aka nuna min afunga abinda zan sayi ni sayi ne miliyan 1,750 nayi kompinan aka ce ai ga abinda na tara ga abinda gwamnati ta bani sai na duba a shekara 35 tun da gwamnati ta bani ni kuma nawa ne tara cikin abinda san aka ce kuma za a dinga bani 30,000 duk wata wallahi wanda dai aikin azan da ya gama da shi da dosbin da dai
mai dosbin
kamar kwallon da aka zuba shara to babu abin da aka an wanda kai inda kai da an baka annan miliyan 1,750,000 na ka jira duk wata a baka 30,000 kuma ko ban taba aure ba ko ban da iyali kin naira 1,000 da rike na rana balle da cije mai iyali ka aure ka haya za ka aure da iyayenka akwai kudi da aka ba ma'aikaci dan sanda ana shi musu settlement in ka bar aiki kamin benefit ɗin ka sheto to har a yau ma da aka bar sallamattawa waɗannan kudin ba su sheto ba akwai promotion allowance ina wanda ka tun da ni samu promotion to ASP 1 star to 2 star ba a biya ni shi ba akwai kudi na na moto cash bank amma an duk kudin da kaza mani aka ce inje in rubuta in follow up a bani kudi na ba sai da na same su to kamata yi a matsayin jaridar da ka shiga aikin dan sanda ya kamata ana an gudu wata zaka ce maka wannan kudin in ana jin tsanin gaskiya a kasar nan da yadda ka gama aiki a shiga kudin motar gizban ɗinka tunda ba a baka get loan din gida ba ba a baka loan din mota ba to shi ne kasan gwamnati ta dibi korafin dan sanda mu bukatar mu wannan pension din nan a fitar da mu tunda muna jin murmushin yanzu an buɗe samun police pension office to muka so a nuna mana a tabbata mana shin mun fita wancan kangin bala'in da muke ciki na kamfani da aka hada kudin mu aka rike aka juya ana mu 30 ko kuma muna nan cikin mu sani ba
AC Muhammad Bello Tambol kenan dan sandan da ya retire a shekara ta 2018 honorable Kabiru Alhassan Rerimu dake zaman shugaban committee harkokin pension na majalisar dokokin Najeriya yayi tsokaci akan batun gyaran dokar pension ta kasar
babban al'amari din shine yanzu akwai wannan kasafin kudi na bana kuma an sa tarar tamidar da yawa a cikin su kuma na tabbatar da cewa jarin da shi kansa muke tunanin za a yi din idan an yi shi ba zai da mai haifar da matsala wajen yanayin kudaden ba dama babban matsalar da take fama da shi wajen idan mutum ya gama aiki maimakon kaso 25 da ake cewa a bashi ana tunanin cewa a ce to a ba mutum kaso 50 saboda in ya gama aiki ba shi da gidan da zai shiga ba shi da wani business da zai yi kuma akwai matsaloli na rayuwa da yawa to shine ake ta kawo dai a tunanin cewa ya kamata idan mutum ya gama a bashi wani kudi da ake tunanin zai ishe shi ko da ba a bashi kudaden sa gaba daya ba to wannan dai kusan shine babban koce da suka fi da kuma cewa abubuwa na rayuwa sun yi tsada a kasuwanni duk lokacin da aka yi karin kudade na ma'aikatan gwamnati yana da kyau su ma pension a ce a kowane tanadi na kara musu kuɗi kamar yadda dokokin gudanar da pension din suka tanada to wannan shi muke son mu kara tabbatarwa da zaran mun ci gaba da zuwa wajen jaran dokokin da muka sa a gaba yanzu yanzu muna kokari a kwamitance mu tattara dukkanin wasu jare-jare da ake son a kawo mu haɗe su guri ɗaya da kasance mun fito da doka guda ɗaya wacce ita ce za ta zama jadawalin dukkan gudanar da wannan harkoki na pension
su ba dai na kasassu a Najeriya na kokawa
yau Najeriya tana da mutum miliyan 200 amma da aka zo aka yi census 2006 sai da muka zama masu nakasa na zahiri muna da mutum miliyan 22 yau a jihar Kano muna da kurma ya fi 5,000 makarantar kura mai kwaya ɗaya ce a Kano ita ce primary ita ce secondary ita ce boarding ita ce dai ita ce ta maza ita ce ta mata secondary school ta mata a Kano ta fi 1,000 secondary ta maza a local government guda 44 ne ta fi 1,000 amma makarantar da su zuwa yabi ce ɗaya ma an kwace mana ita yau inda za mu sako kurma 5,000 a garin nan mu ce ku fita ku yi bara sai hankalin kowa ya tashi a garin nan haka guraguwa muka ce kowa ya fita ya je ya bara a garin nan ya aje abin da ke son kowa sai ya baci amma kiri-kiri muna kallon ana taimakon mutane an ƙi a taimake mu
malam Aminu Ahmad Tidin Wada kenan mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano sai dai Dr. Zahra'u Umar da ke zaman kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano na cewa
za mu neme su ta hanyar SA Disability za mu zauna da su tunda yanzu muna daɗa jan su muna daɗa ƙara kyakkyawar alaƙa da su mu ga yaya za mu samu mafita yadda za mu rubuta a gwamnati kuma gwamnati Allah ya taimake ta ta aiwatar musu.
Ni dai masana ce nana ta haƙƙin 'yan ƙasa a kan hukuma da kuma muhimmancin shugabanci wajen sauke wannan haƙƙi.
'Yanci wani tsoro ne
daga cikin hakki hakki ne dan adam yana da kuma a karkashin sa akwai wasu kaman jijiyoyi kaman shi da kace yanci misali hakki dan adam shine wanda ya hada hakkin ka gaba ɗaya da kake bukata a kare maka hakkin misali ka na mutuntaka kada a mutum wani abu da gaba ɗaya misali doka bata yadda ba kuma kar ai maka abin da baya kan doka to yanzu misali tsakani Allah mutanen kan barunan da aka shi din yanzu hukuma ta sauke hakkin ta ba maganar wai a ce ko ai ɗan boko haram ne suka shigo suka mamaya ko kuma a'a ba a ce musu su je ba suka je saboda ba izini me gwamnati take yi har al'umma suka fita suka tafi misali ba ta sa ido ba tunda ai hakki da kare ransu da duke su
a dunkule an gina wato tsarin shugabanci akan shika-shikai guda biyu na ɗaya shine kaucewa daga kama karya a harkar shugabanci na biyu shine kare haƙoƙin ɗan adam ta hanyar yin shugabanci na gari
Dr. Nasir Adamu Aliyu kenan SAN da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa dukkaninsu malamai a Jami'ar Bayar Kano
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
masarare shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
An gaida Muhammadu Ibrahim Kwari da sabon shiri na ƴan ƙasa da hukuma yanzu kuma sai Sulaiman Muni Barma dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Shugabannin kasashen Sahel sun fara gudanar da taron su na shekara-shekara a jiya Litinin a birnin N'Djamena na kasar Chadi da nufin tattaunawa akan matsalar tsaron da ta addabi wannan yanki. Shugaba Isuhu da ke daya daga cikin mahalarta wannan taro na tsawon kwanaki biyu ya ce kasashen G5 Sahel sun sha bakar wuya a shekarar 2020 sakamakon annobar corona da ta zo a wani lokaci na fama da kalubalen tsaro. Amma shugaban ya ce ya zama wajibi wannan zama ya dubi hanyoyin murkushe wannan matsala da ta kicinyewa. Jaridar Le Vanaman ta ce Jamhuriyar Nijar ta fara shayo kan annobar coronar da aka gano yaduwarta a zagaye na biyu a watan Nuwamban da ya gabata. Jaridar ta ce ministan kiwon lafiya Ahmed Boto ya sanar cewa matakin karfafa hanyoyin zakulo mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ta COVID da matakan samar da magunguna da kuma irin shawarwarin da likitoci ke baiwa masu fama da wannan cuta su ne suka ba da damar samun waɗannan nasarori. Kodayake akwai wasu matakan na daban da suka taimaka a wannan yaƙi. Jaridar Le Courrier na cewa an karkata akalar wasu kuɗaɗe sama da miliyan 5,000 na sefa a fadar Prime Minister Niger a tsakanin watan Janairu zuwa watan Maris na 2020 sai rukuni na biyu na wannan cuwa-cuwa da aka gano cewa ta faru ne a tsakanin watan Nuwamba da Disamba 2020. Jaridar ta ce binciken da aka gudanar a ma'aikatar yaƙi da ƙarancin abinci da ke fadar Prime Minister ne ya bankaɗo wannan almundahana inda aka yi ta fitar da makudan kuɗaɗe ba akan ka'ida ba sannan an nemi takardun shaidar abubuwan da aka yi da waɗannan kuɗaɗe abin ya citura lamarin da ya sa jami'ai a fadar ta Prime Minister ke ta zargin juna wajen faruwarsa. Za mu karkare da labarin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Niger na ranar 21 ga watan Fabrairu. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa talakawan jihohin Tilaberi da Doso sun kauracewa taron gangamin ɗan takarar PNDS Bazoum Mohamed abinda ke nunin Muhammad Usman ya kama hanyar lashe zagaye na biyu na wannan zabe. Jaridar Nia Info na cewa al'ummar jihar Tawa ta sha alwashin baiwa Bazoum Mohamed ƙuri'un da za su ba shi damar samun nasara a fafatawar 21 ga watan Fabrairu, kamar yadda suka bayyana a fili ta hanyar kasaitaccen turman da suka yi wa tawagarsa a yayin gangaminsu na ranar 10 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki.
Kawai din da kuma duniya a hannunsu, wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taɓa kawo musu mutane da aka yi duniya wannan dama ba. To amma idan ka dauki wayan nan ka zama kai abin da za ka rika kai da ya ka daro ka sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lalle ka ga kana saurayi ne amma baka zauna cikin zamanin ka ba.
Shi dai yana gizo ina da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage ne shi yafi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mun saboda business ina bani da shago su social media ne nan ne shago na yake zo an saka duka hotunan kayayyaki na nan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban san zan yi business ba.
Ilmantarwa, nishadantarwa, fadakarwa, kayatarwa, gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo. Ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yanda za ka iya mai da ita a kan manufa.
Masu sauraron mu za mu kammala waɗannan shirye-shirye ne na halin yanzu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Majalisar dokokin ƙasar Guatemala tana ƙoƙarin naɗa wani mutum wanda akwai mummunan zargi a kansa ya zama alƙalin kotun tsarin mulki. Zargin-zargen sun haɗa da na haɗa baki don birkita shari'a da kuma shaidar da ke nuna alaƙar da ta gabata da Gustav Alejo, wani tsohon hadimin shugaban ƙasar wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taɓa fallasa rawar da ya taka a wata babbar badaƙala wacce ta kawo cikas ga tsarin doka a Guatemala. A ranar 1 ga watan Fabrairu, sakamakon wata ƙarar da ma'aikatar jama'a ta Guatemala ta shigar, wani alƙali ya ba da sammacin kama wannan mutumin da zai iya zama alƙalin kotun tsarin mulki saboda laifin birkita shari'a. Alaƙarsa da Gustav Alejo abin damuwa ne. A 2020, ofishin mai gabatar da ƙara na musamman kan mummunan laifi ya fallasa shishigi mai yawa da aka yi a tsarin doka. Binciken ya gano cewa Gustav Alejo, wanda wani ɗan kasuwar Guatemala ne kuma tsohon shugaban ma'aikata na tsohon shugaban Guatemala Alvaro Colon, wanda a yanzu haka yake tsare saboda laifin cin hanci da rashawa, ya kafa wani tsari na ganin yayi tasiri kan yadda za a yi naɗe-naɗen alƙalai a kotunan ɗaukaka ƙara da kuma kotun koli. A cewar rahotannin manema labarai, Alejo ya tuntuɓi aƙalla mutane 41 da ke da alaƙa da aikin naɗe-naɗe a ɓangaren na shari'a, ciki har da 'yan majalisa 10, 2 daga cikinsu ma na taka rawa a gwamnatin yanzu ta Guatemala. A kan haka, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya Alejo da danginsa na kusa cikin waɗanda ba su cancanci shiga Amurka ba a watan Yuni na 2020 saboda alaƙarsa da mummunar rashawa. A matsayinsa na shugaban ma'aikata na tsohon shugaban Guatemala Alvaro Colon, Alejo ya shiga cikin harkar yin ƙilla da doka da kuma amanna da jama'a suka yi da cibiyoyin demokradiyya na gwamnatinsu da jami'ai da kuma yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. Yunkurin da majalisar dokokin Guatemala ta yi na naɗa mutumin da ke da kusanci da Alejo, wanda kuma ke fuskantar zargi mai tsanani a kotun kundin tsarin mulki, ya sanya shakka game da amincin babbar kotun Guatemala, wanda hakan ke raunana tsarin doka da kuma lalata babbar manufar Amurka ta haɗin kai da Guatemala zuwa ƙarfafa mulkin demokradiyya, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Ned Price a cikin wata sanarwa. Ƙasar Amurka ta rukufa wajen tallafawa Guatemala game da yakar cin hanci da rashawa da kuma sauran aika-aika, wani mataki ne da ya zama wajibi muddin ana son samar da makoma mai kyau wadda jama'ar Guatemala suka cancanci samu. Yin adalci da kuma gaskiya a naɗin alƙalin kotun tsarin mulki na da matukar muhimmanci a mutuncin cibiyoyin demokradiyya na Guatemala. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayoyin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Amman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.